Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a wadda ta kasance ta ƙarshe a watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Grace, Amurka ta ce kasar Rasha ba ta da hujjar koran jami'an diplomasiyya a zaman martanin koran jami'an Rasha da Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya yi barazanin dakatar da fara aiki da sabon yarjejeniyar tsakanin ƙasashen wato ƙasarsa da kuma ƙasar Koriya ta Kudu. Sai kuma jiya Alhamis ne wata kotun Faransa ta umarci tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy ya gurfana gabanta bisa zargin cin hanci da rashawa.
Kanin labaran kenan. Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta kafa dokar albarkatun man fetur da aka jima ana kai komo a kai. Ko menene ake neman cimma da wannan doka?
Wannan dokan shi ne kashi na farko cikin yunkurin da muka yi na tabbatarwa cewa da cin hanci da rashawa da sa bakin zani kan gaskiya da wannan sha'anin mai na ƙasar Najeriya ta tanada mun kau da shi.
Muna kuma da rahoto kan ci gaban da aka samu a fannin tsaftace muhalli a karamar hukumar Jos Das ta jihar Bauchi. Za mu kuma kawo muku maimaitin shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, kun ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta faɗa a jiya alamun cewa Rasha ba ta da hujjan koran jami'an diplomasiyyar Amurka a zaman martani kan koran jami'an Rasha da Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi saboda zarginta da amfani da makaman guba a kan tsohon ɗan leƙen asirin Rashan da ke zama a Ingila. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da wata sanarwa da maraicin jiya Alhamis cewa abinda Rasha ta yi ya ƙara su kurkuta dangantakar Amurka da Rasha. Jami'ar harkokin diplomasiyya da hulɗan jama'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ita ma ta yi Allah wadai da wannan matakin na Moscow da ministan harkokin Rasha na harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya sanar da safiyar jiya Alhamis. Lavrov ya sanar da koran jami'an diplomasiyyar Amurka guda 60 a wani mataki na mayar da martani a kan ta sakeyar jami'an Rasha daidai wannan adadin da Amurka ta yi. Haka kuma Rasha ta ba da umarnin rufe ƙarin ofishin jakadancin Amurka na birnin St. Petersburg. Tana mai cewa tilas a tsaida aiki nan a wannan wuri nan da kwanaki biyu. Kwana ɗaya bayan da ya kira yarjejeniyar cinikayya tsakanin Washington da hukumomi da ke birnin Seoul a zaman nasara ga ma'aikata na Amurka da na Koriya, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da fara aiki da sabuwar yarjejeniyar tsakanin ƙasashen biyu. Trump ya faɗawa taron jama'a a jiya Alhamis a jihar Ohio cewa tana yiwuwa ya fasa aiwatar da wannan yarjejeniya har sai bayan an cimma yarjejeniyar wargaza makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Ya kira sabunta yarjejeniyar da Koriya ta Kudu muhimmin batu kuma ya ce zai tabbatar da ganin an yi wa kowa adalci. Trump bai ƙarin bayani a kan dabarunsa na dakatar da yarjejeniyar ko kuma wani irin hanya za a bi da Koriya ta Kudu kan wannan batu na nukiliyar Koriya ta Arewa a daidai lokacin da yake shirin yin taron ƙoli da shugaban Koriya ta Arewan Kim Jong-un kafin nan da watan Mayu. Sai dai Amurka da wakilan Koriya sun sanar da sabunta yarjejeniya a cikin wannan makon. Yarjejeniyar ta fitar da Koriya ta Kudu a cikin jerin ƙasashe da Amurka ta ɗora wa ƙarafansa haraji, yayin da kuma ta rage shigowar ƙarafai daga ƙasar Koriya ta Kudu. Jiya Alhamis ne wata kotun ƙasar Faransa ta umarci tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy ya gurfana gabanta bisa zargin cin hanci da rashawa da amfani da martabarsa ta hanyoyi da ba su dace ba. shari'a za ta mai da hankali ne a kan magana ta wayar tarho da ake zargin Sarkozy ya yi da wani alƙali da ke binciken yaƙin neman zaɓen Sarkozy a shekarar 2007 wanda ya sami gudunmuwa daga taɓarauniyar hanya. Ana zargin ɗan siyasa mai ra'ayin mazan jiya ne ya yi alƙawarin cewa zai sa a ƙarawa alƙali mai bincikensa girma idan shi kuma ya amince ya bashi wasu muhimman bayanai game da binciken yaƙin neman zaɓensa. A wani magana da alƙali Gilbert Azibet, babban alƙalin babban kotun ƙasar, Sarkozy ya ce zai taimaka ya bashi wani babban mukami a Monaco mai makwabtaka da Paris. 'Yan sanda sun ɗauki hirin da suka yi a kan faifai. Sababbin bayanai da aka samu suna zuwa ne kwanaki bayan da aka kaddamar da bincike akan ikirarin cewa Sarkozy ya karbi tallafin kuɗi daga hannun marigayi tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi da ya kai shi ga lashe zaben shugaban ƙasa shekaru 11 da suka wuce. Sarkozy ya musanta aikata laifi, kana lauyoyinsa sun ce za su ɗaukaka ƙara a kan shawarar gurfanar da shi a gaban shari'a a wani zaman kotun da za ta yi a ranar 25 ga watan Yuni. Hakan ma wato aka buƙaci lauyan Sarkozy da ake kira Thierry Herzog da alƙali Azibet su masu gurfana gaban kotun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotun Kenya ta ci manyan jami'an gwamnati na ƙasar su uku tare da dala 2,000 kowane su bisa laifin bijirewa umarnin kotun da suka hada da sakin wani madugun 'yan adawa miguna. Hukuncin ya nuna jani'in jaka na tsawon watanni uku na ɓangaren zantaswa da kuma sashen shari'a game da rashin fahimta da aka samu a zaɓen shugaban ƙasa a bara. Ministan harkokin cikin gida na Kenya Fred Matiang'i da sufeto janar na 'yan sanda Joseph Bonet da kuma shugaban hukumar shige da fice Gordon da ake kira Gordon Kihalangwere ba su bayyana a gaban kotu a jiya Alhamis ba. A kan haka ne kowane ɗaya daga cikinsu zai biya kuɗin Kenya shilin 200,000 wanda ya daidai da dalar Amurka 2,000. Za a kuma fidda wannan adadin kuɗin a cikin albashinsu na sabon wata. Alƙali George Odunga shi ne ya yanke wannan hukuncin. Mai magana da yawun harkokin cikin ma'aikatan harkokin cikin gida ya ƙi bayani a kan wannan hukunci yayin da muryar Amurka ta tuntuɓe shi. Al'ummar Kenya sun wayi gari da safiyar jiya Alhamis suka ji an ta saƙiyar biguna a karo na biyu cikin dare zuwa ƙasar Dubai. Wani lauyan kare haƙƙin bil'adama kuma mataimakin miguna shine faɗa wa shirin muryar Amurka na The Break Africa cewa an tilastawa miguna barin ƙasar bayan an ɗirka mai magani. Lauyoyi a birnin Nairobi sun sa kyalle mai ruwan ɗorawa a jiya Alhamis don nuna rashin amincewarsu da wannan matakin.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Toma da labarin mu buɗe taskar hotonin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da dokar albarkatun man fetur wacce aka kashe wato kwashe shekaru ana neman kafawa. Wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton.
Wannan doka dai ta raba ma'aikatar man fetur ta ƙasa kashi huɗu. Kashi na farko ita ce hukuma da za ta sa ido a harkar man fetur da kula da ƙayyade ayyuka da walwalar ma'aikata, wato Regulation Commission. Kashi na biyu kuma zai kula da sayar da hannun jarin ma'aikatar, sai kuma na uku da zai duba yanayin shiyar da ake haƙo man fetur da yanayin rayuwar mutanen wurin. Sannan kashi na hudu zai duba yadda za a horar da ma'aikata. Mai magana da yawun majalisar dattawa shine Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi, ya yi ƙarin haske akan dokar.
Wannan dokar shine kashi na farko cikin yunkurin da muka yi na tabbatarwa cewa da cin hanci da rashawa da watan wani irin sa bakin zani kan gaskiya da wannan sha'anin mai na ƙasar Najeriya ta tanada mun kau da shi. Saboda a da mutum ɗaya ne ke danki shi ɗaya, NNPC su ne kaman mai kawo dokokin yadda za a tafiyar da sha'anin mai, su ne mai haƙo mai, su ne mai sayarwa, saboda haka ala kulli halin ana cewa akwai kudin da ya kamata su bayar cikin asusun kasa ba su bayar ba suke da doya suke da wuka suke da mai suke da wuta kuma suke da inda ma ake zama a ci doyan to wannan dai dokan ya cire wannan matsalan
ganin cewa harkar man fetur ita ce kasar ta dogara da shi kacokan domin samun kudaden shiga al'amarin da ya dade da jawo kace nace tsakanin mahukuntar kasar da waɗanda ake hakko man daga wurin su to menene dokar ta tanadar wa mutanen yankin Niger Delta ta Najeriya da ma karkara a kasar inda dukkan wani al'amari na man fetur ya shafa tambayar kenan da nayi wa sanata Abdullahi Gumel ga amsar da ya bani
wannan doka za ta taba rayuwar mutane da take karkara saboda an cire hannun gwamnati da kan wannan doka kuma za ta sa mutane daga suke wajen Najeriya su kawo saka hannun jari cikin hada-hadan man fetur a Najeriya wanda yake wannan zai sa a sami gurabe na ayyuka da yawa a ciki kuma arziki ne zai zo cikin ƙasarmu kuma arziki ne in ya zo duk wanda ya shafa za ki ga arzikin ya shafi mutane da yawa
A nashi nazarin dokar da majalisar ƙasa ta yi, shugaban kwamitin wucin gadi da kula da ayyukan yin dokar a majalisar wakilai, Alhassan Ado Doguwa, ya ce wannan doka abin alfahari ne ga ƙasa.
Idan an tabbatar da ita za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin Najeriya, za ta taimaka wajen bawa Najeriya damar samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi ba kawai kuɗaɗe na cikin gida ba. Sannan za ta bada damar samun kwanciyar hankali da nutsuwa a yankunan da ake tonan man fetur domin gashi za a dinga tonan wannan arzikin a cikin kwanciyar hankali su kuma suna samun abin da Bahaushe yake cewa sadala.
Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga yadda wannan doka zai magance yawan rikice-rikice da ake samu a ɓangaren man fetur da aka dade ana fama da shi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ko bi tsoron Allah mulkin ku, kun kunyi da kyau ku haye, akasi kuma ba za ku haye ba, muna yi muku addu'ar alkhairi, Allah sa.
To, a gaida Madina, ƙaramar hukumar da ta jihar Bauchin Najeriya ta zama zakara a fannin tsaftace muhalli inda ta kasance ƙaramar hukumar farko da ta shawo kan ba haya a filaye kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ilyasu Kasimu ya haɗa mana.
Ga wannan gari na ƙaramar hukumar DAS a jihar Bauchi yau rana ce ta alfahari da farin ciki.
By the special grace of Allah, today we have achieved this status.
Hakan ku ya samu ne ba don komai ba sai don cewa a yanzu haka garin da kewayensa ya zama ƙaramar hukuma ta farko a duk faɗin Najeriya da ta iya kawar da ƙazantar bahaya barkatai a muhallanta.
Alhamdulillah mun samu nasara na yau akai taro na ba mu lambar yabo a kananan hukumomi da ke Najeriya baki ɗaya mun zo na farko a wannan karo na biyu da ake yin irin wannan taro a Najeriya a matsayin local government da ba a yin bahaya ko ina wata manufa kowane gida yana da latrine yana da wurin bayan gida sannan yara da mutane ba sa yin bayan gida a waje
ƙaramar hukumar ta iya cimma hakan ne da tallafin gidauniyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da hukumar bayar da tallafi ta gwamnatin Burtaniya wato DFID ƙarƙashin wani shiri da aka yi wa laƙabi da Open Defecation Free Status wato ODF a Turanci. Hakan yana nufi kenan cewa ƙaramar hukumar DAS ɗin a yanzu ta 'yantu daga uƙubar ƙazantar yin bahaya a ko'ina da ko'ina.
Yau rana ne ta alfahari ta farin ciki domin rana ne wadda duniya gabaki ɗaya ta sa ido a kan yanayin tsabtace muhalli da kuma yanayin yadda hukumar ruwasa take iya bakin ƙoƙarinta wurin ganin an kawar da dukkan wasu abubuwan da zai kawo cutar kwalara da su typhoid da sauransu a ƙaramar hukumar DAS.
Wannan ya samu asali ne bisa yadda shugabanninmu suka taimaka wajen wayar da kan jama'a musamman ma mutanen da suke zaune a cikin gari ta bangaren kula da lafiyar muhalli da kuma kula da lafiyar kansu.
masu magana suna cewa dai ba girin-girin ba ta yi mai. Shin idan yau ana shagalin cimma wannan matsayi, to menene hukumomi da al'umar wannan gari na da suke yi domin ganin cewa ba koma gidan jiya ba?
Yadda muka dauko salo din, a hakan za mu ci gaba dai da amincewa ƴan anguwa da su kuma masu sarautunmu. To duk lokacin da wani zai yi sabon gida ko sabon gini, to sai an tabbatar da cewa yana da irin wannan abun a gidansa. Haka kuma waɗanda suke nan, in wani ya lalace, to bisa sanin mu maza sai a haɗa gwiwa a ga yadda za a nema masa ko kuma a gyara masa in bai da ƙarfi. To wannan shine matakai tsaurara da muka dauka na ganin cewa an ci gaba da zama a cikin yanayin da muke na tsaftar muhalli.
Gaskiya kamata a dauki mataki sosai ga duk wanda aka same shi yana kashi akan hanya, ko kuma dai makamantan haka wanda ya shafi daidai bata anguwa kuma ya kawo wani cututtuka.
Daga gobe za mu fara meeting sanar da mutane da wayar da kai cewa to gashi an yi wannan bikin, kada ga an yi biki kuma a ce an rabu da sai a ci gaba. Za mu sake bi gida-gida-gida mu bi tun da akwai kwamiti.
Ilyasu Kasimu daga Jos, Nigeria.
To a gaida Malam Iliya, zaben share fagen shugabannin karamar hukumar jihar Kaduna na jam'iyyar APC mai mulki ya bar baya da kura, inda aka yi zargin waɗansu 'yan takara da raba wakilai zunzurutun kuɗi kama daga naira 1,000 har zuwa 300,000 domin neman kuri'u.
To babu shakka mu a tsarin siyasanmu, idan har an raba 300,000, ni Musa Sarkin Yaƙi ban sani ba. Abinda na sani, mafi yawancin 'yan takarar nan wani ya ba da naira 50,000, wani ya ba da naira 30,000, wani ya ba da naira 100,000, wani kuma ya ce abinda duk wane ya bayar ni ma zan iya bayarwa ko ma in dora a ƙarƙashin haka. To kaga mu kuma muna da tsari da wanda duk muka amince muka ce muna yin shi, wallahi ba za ka ga mu wajen wani dan takara ba.
Amma gaske ne akwai waɗanda a cikin kuku delegates suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin 'yan takarar nan?
Babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar APC da sukan je nan gidan su yi rantsuwa, su tafi nan gidan su yi rantsuwa, su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin ƙarin bayani. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 1:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Shin ko kun san irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu? Abin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara faɗi tun da farko, za mu dubi barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
Yau ina so ne mu dubi irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu ko kuma cellphone da turanci. To zamani dai ya kawo mu wanda akwai wanda yanzu idan ka kwace mishi wannan waya, musamman ma matasa, to ina ganin zazzabi zai yi.
Sosai.
To amfani da wayar hannun kuma na tattare da barazanar da za a kamu da wasu cututtuka.
Kin san yanda mutum yana da wannan wayan tankara hudin. Kin san yanda muke magana da juna, yanda maganan ke shiga ta iska. To ta waɗansu abubuwa da ake kira radio waves.
To
su wannan radio waves din, abinda masu ilimi ke yawa suka ce, in dai suna bin jikin mutum da yawa, dun kowane lokaci kana sa shi a kunnenka, to yakan bi ta kanka da wuraren kwakwalwanka da saura. Aka waɗansu da cewa kila yana iya makawa sankara.
Sankara wani irin sankara? Sankaran kunne?
Akwai na kunne, akwai na kwakwalwa, akwai na makogoro. Duk inda wannan shi wannan kamar abin da ya bi, kin san kowane lokaci yana bi ta jikin daga huskanka har wurin wuyanka, duk yana ta bi. Kowane lokaci waɗansu sukan sa a aljihunsu, in yana bi ta aljihunka yana shiga jikinka.
A saboda haka za ka iya kamuwa da sankara ta ko ina kenan.
Ko ina, amma wannan har yanzu dai ana bincike, amma akwai alaka, ana tsammani yana kawo duk waɗannan.
Baya ga sankara fa, me kuma yawan amfani da wayar hannun nan ke sawa?
To kin san wani lokaci kuma musamman ma yara kin san wani lokaci kamar da duhu sai ka rinka duban shi wayan haka. To shi wannan haske din wani irin haske ne da ake kira shi blue light.
Kamar launin shudi ba?
Launin shudi ba, da turanci ana kira shi blue light. To shi wannan blue light din yana bata wa mutane ido, kuma waɗansu yara kamar yara ƙanana yanda kwakwalwarsu bata ƙara
kosawa
ba, to shi ma yana abin nan nasa. So shi kamar nan ƙasashen ma yawanci ana cewa kada ka yarda yara su rinka amfani da irin nan na'urori da yawa haka. Ka rinka sa su kamar awa ɗaya ko in aka yi akwace daga hannunsu.
Zai yi wuya. Gurguwa da auren nesa.
Domin wannan shi ma hasken, kuma wani lokaci ban da wannan. Shi kuma hasken in dai kana kallon wannan hasken kafin ka kwanta a bacci, to yakan hana ka ma bacci da wuri.
To wannan ya kama gabatan bacci. To amfani da wayan kuma yakan hana bacci ko ko abinda tura suka kira sleep disorder?
To shi wannan blue light din da muka ce yana kawo sleep disorder. So shi yasa wani lokaci ba a so ma ka rinka kallon wannan irin shi wannan tangarahon ko wannan cell phone din. Ka daina kallon su kamar awa ɗaya zuwa biyu kafin ka kwanta ka yi bacci.
To sleep disorder din me ke faruwa? Mutum zai yi bacci ne ya farka koko ba zai yi ba samsa?
Wani lokaci na farko, wani lokaci ba za ka iya baccin ma sosai ba.
To
wani lokaci za ka kwanta ka rinka tashi. Amma yawanci wani lokaci ba za ka ma iya bacci ko ka yi bacci ma wani lokaci ba za ka huta sosai ba.
A taƙaice dai in mutum zai iya kada ya kalli wannan wayan awa ɗaya kafin ya kwanta.
Awa ɗaya zuwa awa biyu kada mutum ya dube ta. Kuma in za ka dube ta wani lokaci kuma ba a cika so mutum ya rinka kallon wannan wayan a cikin duhu ba.
To.
Shi ma ba shi da amfani. Yana iya ɓata mutum ido. Musamman ma wannan in aka zo kamar yaranmu ya kamata iyaye su so mu lura.
To
banda ma waya kin san irin su me suke kiran su tablets din nan da sauran su ma duk an rinka lura yanda ake amfani da su.
Dan wani yaron aka kore shi aka ce ya je ya kwanta aka kashe wuta sai ya rufa kanshi da bargo ya kunna na waya.
To wannan shi ma ba shi da amfani Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin. Akwai abu amma har yanzu ana bincike sosai akai.
To ya batun
kuma mutane suka ce ma domin wannan shi radio wave din akwai dan zura ne gidan sai ja in ma yana kamar zai iya kona wuri haka, amma wannan duk mutane na ƙara abin nan ne.
Na ƙara gishiri.
Ƙara gishiri suke.
To ya batun kaman ciwon zuciya kuma fa.
To shi wannan indai kana sa aljihunka shi ba yana iya abin nan na zuciyar mutum. Indai kana sa shi aljihunka domin wurin ran kirjin mutum, to wannan ma yana iya sa wannan, amma wannan ba a tabbatar ba, amma duk wannan na iya kawo shi hali.
To kaman da kace aljihu ku maza da kuke sa aljihunku ta gaba ko?
Ta gaba.
To
ma a yanzu ma abin da ake cewa indai kana da wayar din, in kana zaune ne ka ajiye ta kaman kafa ɗaya zuwa kafa biyu daga inda kake zaune.
In zai yiwu. To batun kuma akan cewa ga ku maza yana rage ma namiji.
To waɗansu kin san waɗansu kan sa aljihu, to wannan ma in ka sa shi yana rage ma namiji maza kutashe ma wani lokacin ba a yi sa'a ba.
Subhanallahi.
To duk abubuwan nan amma har yanzu ana bincike sosai. Waɗansu abubuwan ba a tabbatar ba, ana tsammani yana kawo wannan Hajiya. Saboda haka dole mutane su rinka hankali. Duk wannan abubuwan sabo ne, kuma yanzu kin san waɗannan na'urorin ana ƙara musu ƙarfi yanzu nan sosai.
To hana mutum amfani da waya zai zama da wuya, don an ce akwai gwajin da aka yi da wasu matasa. Aka ce su yi kwana ɗaya kar su yi amfani da wayan nan sai suka shiga damuwa.
To waɗannan wanda da turanci da ake withdrawal.
To
waɗansu aka kwace yara ma ƙanana, waɗansu aka kwace masu za su yi ta kuka, su yi ta abubuwa da yadda bai kamata ba. Saboda haka ya kamata a hankali za a rinka kwace masu abin. To shi kuma wani lokaci yanzu abin da ake cewa kamar indai kana da wayan kamar irin wayan kan tangaraho din nan, kin san akwai wani abu da zaka iya matsawa ba sai ka sa shi a kunne ba, zaka iya magana da mutum kuma kana jin sa.
Wato kamar abin da ake cewa hands free.
To indai zaka iya wannan ma ya fi amfani.
To
yanzu abin da ake cewa mutane in zaka iya koda abin nan ne sai ka danna shi wannan wanda zaka iya hands free ka yi magana, wanda ba sai ka sa shi a kunnen ka ba.
To ya mafi, to amma ka san akwai wasu abubuwan hands free din ai a kunne ake makalawa, shi wannan bai da hatsari?
A'a, shi wannan bai da hatsari, shi wayan ne.
Shi wayan ne kansa.
Domin yana da na'urar da ke ciki da shi wannan abin da ke shiga ya fita a cikinsa.
To uwa uba kuma an ce yana ƙara hadas barazana mutum ya yi hatsari.
Domin kin san nan kuma kin san abin yawanci in kana da wayan nan yawanci baka abu na gaban ka baka iya maganewa. kamar da turanci ana
cewa wato dai ka raba hankalinka kenan,
ka raba hankalinka abubuwan da za ka iya ganewa da wuri, ba ka ganewa da wuri, to irin wannan ma yana kawo haɗurruka da yawa shi ma.
A to kamar likita ai ka san da can idan mutum zai yi waya dole sai ka tsaya, amma kana cikin mota ka je wannan wuraren waya da aka kakkafa din ka fito ka tsaye. To amma yanzu sai ka ga mutane a cikin mota, wa mutum yana tuki kuma yana buga waya ko kuma yana text.
Eh to wannan ba shi da amfani, domin shi wannan don kin san in ka daga kanka daga hanya to wannan
kasa da sakan guda.
Saboda haka yanzu ma kamar wadansu kasashe a nan America ana sa kamar suna sa yanda indai aka ganka kana wannan to za a ci ka tara.
Ana ma cin tara yayin aka ganka kana kan waya ba hands free din ba. To lokaci ya fara daga mana hannu, muna fatan masu sauraron mu za a gafarce mu a wannan makon, ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Idan fakwaya ta narke
kan wewe da kwaya sun nauga gaye ne.
Kwaya kala kala ne, akwai wanda ake ce mata kashin bera, akwai wanda suke buga alluran kwaya, akwai wanda suke shan bula, akwai wanda suke shan kashin kadangare, akwai wanda suke shan kwata, amma ni ina shan yawun maciji ne.
In kwaya banda kwaya.
Idan fakwaya ta narke
na hutawa na ne baba ci nake yi ba, kawai in sha in huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba.
Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da tsari duk ranar Lahadi,
tare da ni Hafsat Maina Muhammad. Idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa,
mu kiyaye shan kwaya domin tana rusa rayuwa.
To sai ku kasance tare da mu kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai.
Alkalin wata kotun birnin Los Angeles a jihar California ya baiwa kamfanonin da suke dafa gahawa ko kuma kofi kenan a turance ubirni a jiya Alhamis da su mutunta dokokin jihar, su dora alamar kashedi a kan hajar su cewa akwai yiwuwar masu sha za su fuskanci hadarin kamuwa da cutar daji ko kuma kansa. Wata kungiya mai zaman kanta da take nazari akan guba ita ce ta yi karin shahararrun kamfanoni na sayar da gawa da suka hada da Starbucks da Dunkin' Donuts da kuma McDonald's a kotu. Kungiyar ta ce kamfanonin sun take dokar saboda sun gaza dora kashedi cewa dafa shayin gahawa na iya haddasa wasu sinadarai da za su iya haddasa cutar kansa. Da farkon shari'ar da aka gudanar ta fuskoki uku, babban alkali Elihu Bell ya yanke hukunci cewa kamfanonin sayar da kofi ko sun gaza ba da shaida akan cewa babu wani hadari da ke tattare da shan kofin.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma nan da Hansi mu sake shigowa da wani sabon shiri inda Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaishe-gaishen fata alheri ga 'yan uwa da za su yi aure. Da farko muna miƙa taya gaisuwar taya murna ga Malam Sharif Ibrahim Muhammad domin auren 'ya'yansu Modiya Sharif Ibrahim da angonta Aminu Abubakar, sai kuma Amina Sharif Ibrahim da angonta Yahaya Bala wadda za a yi gobe Asabar da 12 rana a unguwar Sagi dake garin Woshishi jihar Niger. Muna kuma taya Alhaji Sa'ibu Bako murna auren ɗansa Akitek Ibrahim Sa'ibu Bako da za a ɗaura a masallacin Umar bin Khattab dake birnin Kano. Sai Tijjani Abubakar da marigayi Alhaji Abdulrahman Yako da za a ɗaura auren 'ya'yansa Sadiq Abubakar da Hawan Yako yau Juma'a bayan sallar Juma'a a babban masallacin Juma'a na Jimeta Yola. Allah ya sa an yi waɗannan aure duka a dace, ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. A madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.